بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل كرتمنا لتعرف الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لا متشيو درس من ستين لبيرنكو أول تنين شابكو يقوات ربيعين الآخر شكرا تا دبو دادلي حدود ثلاثين لبير بان حجر منزو صلى الله عليه وسلم عند شين شابكو يقوات بيو شكرا تا دبو بيرو مشاهد لساف ميلانية ما كون دي قباتا أصبر تاوسي كينا من inda malam ibnu timiya yake kokarin ya bayyana wa mai karatu cewa fadin Allah subhanahu wata'ala a cikin wasu ayoyi cewa yana tare da bayinsa, to wannan tarayyar ko kasancewar ana tare ba ta zati bace. Allah madaukaki baya tare da bayinsa da zatinsa, baya tare da wannan halittar da zatinsa, sun ci hakuri sun zama abu daya. Da haka dan ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ba ta nufin cewa Allah da zatinsa wato da hakikaninsa shi ne a cikin wannan duniyar, har ma yadda wani zai da'awar cewa shi din ya zama Allah, ko kuma dukkan abin da muke gani na halittun nan da ake samun su ba wani ne, ba wani abu bane, dukkan su Allah ne. Wannan maganar ta yi zulfi sosai wajen bata addini, kuma in itikadin ta rashin yadda ne da samuwar Allah. Allah ya sauke. To akan haka ya kawo wasu ayoyi, kuma har muka yi magana akan lafazin ma'iyya da yake alqur'ani, kamar yadda malam ibnu taymiya ya bayyana mana yana zuwa da ma'ana biyu, ma'iyya amma da kuma ma'iyya khassa. Ma'ana Allah kasantuwar yana tare da bayi ko yana tare da halittarsa in ya ambata, to abinda ake nufi yana tare da su, ita amma din tana nufin da jinsa da ganinsa da kuma lurarsa, yana ganin kowa, yana jin abinda kowa yake, kuma ya san abinda kowa yake. Wannan shine amma, wato gama gari. In kuma ya ware wasu saboda girmama su, saboda nuna matsayinsu, yace yana tare da su, to ma'ana yana da zai kula da su, zai kiyaye su, zai taimaka musu, shine ma'anar al-ma'iyatul khassa. Ina jin dai a lokacin kowa fahimci wannan. To shine a karkashin wannan muntsaya inda yake cewa wa qauluhu ta'ala wa huwa alladhi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah, wannan a cikin suratul zukhruf. Me ake nufi da wannan ayar? Allah shine wanda a cikin sama shine ilahi, a ƙasa ma shine ilahi. Abin da ya faɗi kenan a wannan ayar. A sama shine abin bauta, a ƙasa ma shine abin bauta. Ma'ana kenan ana nufin wanda suke rayuwa a sama Allah suke bautawa, wanda suke rayuwa a ƙasa ma Allah suke bautawa. Ba a nufin wani Allah ne daban a sama, wani Allah kuma a ƙasa, sai su zama guda biyu. Ba a nufin wannan. Allah shine abun bautar wanda suke sama, mala'iku kenan, shine kuma abun bautar wanda suke ƙasa. Ai wannan ba rikici a fahimce shi. To shine sai malam ibnu taymiya yake cewa ai huwa ilahu man fis samawati wa ilahu man fil ardi, kamar yadda an mata, shine abun bautar wanda yake ciki, waɗanda suke cikin sama suke rayuwa a sama, kuma shine abun bautar waɗanda suke rayuwa a nan ƙasa. In an ce ilahu, da'iman ana nufin abin bauta, ba ubangiji ba. Rabbu shine ubangiji, wanda ya halitta, ya halicci sammai da ƙasa da kai da kowa da kowa, kuma yake gudanar da rayuwa ya bada arziki. Shi yasa ake ce masa Rabbu, shi ya mallake mu, shi ke gudanar da rayuwar, abin da muke so shi yake yi, ma'ana bukatun mu shi ke biya mana su, shine abin nufi. Maganar ilahu kuma, in an ce ilahu, shine wanda muke ta'alihinsa saboda tsananin mahabbar da muke masa, ƙaunar da muke masa, da kuma zulli, ƙasƙancin da muke mu ƙasƙanta mu ɗaukaka shi, to sai mu dauke ayyukanmu na ibada shi kadai muke ba, wannan shi ake ce mai ilahi. Da fatan mun gane. Yawa don haka in ka zo fassara ilahi ka ce abun bauta ba ubangiji ba. Don haka anan ashe wa huwa allazi fis sama'i ilahun, shine wanda abin bauta ne a sama kuma abin bauta ne a ƙasa. Wa fil ardi ilahun, abin bauta ne a ƙasa, ma'ana mutane halittun sama shi suke bautawa, halittun ƙasa ma shi suke bautawa. Insha Allah an fahimci wannan, bariki ce. Kama qala Allah ta'ala, kamar da Allah madauki kuma yake cewa walahul mathalul a'la, kuma siffa mafi daukaka. Al mathal nan siffa ake nufi, ba misali da kwatan kwashi ba. Allah ba shi da kwatan kwashi wani wanda yake kama da shi. Yana da sifa, as-sifatul a'la, mafi daukaka, fis samawati wal ard, a cikin sammai da kuma ƙasa. Wa huwa al azizul hakim, kuma shine mabuwayi gwani kuma mai hikima. Sai ce wa kadhalika qawluhu ta'ala, haka nan fadin Allah subhanahu da yake cewa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard, shine Allah a sama, wa fil ardi kuma a ƙasa. Ma'ana su ɗaya da waccan cewa shi ake bautawa a sama, shi ake bautawa a ƙasa. Mun gane wannan domin Allah daga an wannan suna na Allahu daga ilahu ne. Da haka wannan na ilahun nan shine dai a nan gurin. Da fata mun gane nan. To sai yake cewa kama fassarahu a'immatul ilmi, kamar yadda shugabannin ilimi kal Imam Ahmad wa ghairihi, kamar الامام احمد بن حنبل وغيره da waninsa suka fassara annahu, cewa abinda ake nufi da wannan ayar wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi, annahu al ma'budu fis samawati wal ardi, shine abin nufi cewa shi ake bautawa a sama, shi ake bautawa a ƙasa. Kaga wannan ba zai bawa wani dama yace a to ai kun ga tunda an ce shine Allah a sama da ƙasa, to in sai zama cewa a ƙasan ma yana nan da zatinsa. Kaga in har zaka faɗi wannan to zaka mai da shi guda biyu kenan, sai dai in ba zati ake nance ba. Don haka tunda ko ba magana ce ta cewa shi ake bautawa a sama da ƙasa, to dama shi kadai ake bautawa, ba a bautawa kowa. Don haka ba magana ce ta cewa da zatinsa yana sama kuma da zatin nan nasa kuma yana ƙasa ba. Da fatan kun gane wannan. Domin in baka gane wannan ba sai ka fada wancan rikici cewa Allah yana nan a ko'ina. Wannan kuskure ne mutum ya ce Allah yana ko'ina da zatinsa. Sai ka raba wannan abun guda biyu. Yawa a raba guda biyu, zati fa daban, sifofin Allah daban. Zatin Allah kullum muna nanata. Menene zatin Allah? Ana nufin hakikanin Allah yadda yake. Kamar yadda in ana cewa zatin mutum dan adam wane, zatin wannan malamin shine abin da muke gani yana zaune, gashi nan a zaune da jikinsa da rigarsa da hularsa da wandonsa. Dan adam ne shi a nan duniya da yake, gashi za a iya nuna shi yayi tafiya. Wannan jikin nasa mai motsi shi ake nufi da zatinsa. Allah ko ba mu ce shi jiki bane, dan bai ce mana shi jiki bane, bai kuma ce mana shi ba jiki bane, amma ya ba mu labarin zatinsa, ya ba mu labarin sifofinsa. Yana da sifofi kaza, yana da siffa kaza, sai mu faɗi iya abin da ya faɗa. Kar mu masa ƙarya, kar mu ƙaryata kuma abin da ya faɗa, sai mu zauna lafiya da shi. Don haka shi abin da muka sani dangane da shi labarai ne da ya ba mu a cikin Alƙur'ani, labarai ne kuma da manzansa sallallahu alaihi wasallam, wanda ya fi kowa saninsa, ya ba mu a cikin hadisansa. Don haka abin da yake ambata mana shi ne Allah kaza ne, Allah kaza ne. To iya wannan abin da aka faɗa shi kawai za mu faɗi kuma mu tsaya iya nan. Da fatan mun gane ne. To zatin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya ba mu labari a Qur'ani a wurare da yawa cewa yana sama da zatinsa. Yaya yake a sama ba mu sani ba, daban yake da wannan halittar tamu. Mun gane wannan insha Allah. In ana zancen zati kenan, in ko ana zancen iliminsa ne da ganinsa, to shi ba shi da hijabi tsakaninsa da bayinsa. Ba wani wanda ma'ana ta ɓangaren cewa sun shiga wani wuri ba zai gansu ba, sun faɗi wata magana bai sani ba, bai ji ba, suna ganin wani abu shi baya ganinsa. Duk wannan babu. Ya halicce mu, shi ya halicce mu, da ya halicce mu sai ya sa mu yadda shi yake so, yadda zai gudanar da rayuwarmu. Shi zai gan mu, ba za mu gan shi ba. Ya san me muke yi, ba mu san me yake yi ba. sai iya abin da ya bamu labari da fatan kun gane wannan shi yasa nake nana ta mana maganar nan ta malam ibn abi zaidin al-qirawani da yake fada a cikin risala da yazo maganar cewa wa annahu ta'ala fawqa arshihil majid sai ce mene bizatihi wannan maganar ka kula da ita sosai bizatihi kar kai masa tawili Allah madaukaki yana sama da zatinsa a saman al'arshi amma ba mu kutsa hankalinmu mu ce yaya yake ba ba ruwa mutum da bai faɗa mana yadda yake ba a sama amma kuma ba za mu ce ba haka ba ne kun gane wannan abu tunda shi ya faɗa sai ce wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi amma yana nan a ko'ina to sai sa masa kaidi sai ce bi ilmihi da iliminsa da ganinsa da jinsa duk abin da muke yi yana sani yana ji saninsa da jinsa da ganinsa da iliminsa dangane da mu baya nufin zatinsa yana tare da mu kamar yadda kake nan shi ma yana nan da zatinsa kamar yadda kake zaune a masallaci yana cikin masallacin yadda in ma ka shiga banɗaki a ce yana nan kaga wannan ba za ka dangana wa Allah wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala zatinsa ya fi ƙarfin wannan duniyar duniya ba za ta ɗauke shi ba amma ba mu san yaya haƙiƙaninsa yake ba iya abin da ya bamu labarin nan to mu tsaya akan haka mu yadda da shi kullum wannan ina jin ana nan to ina jin an riga an fahimci wannan to wannan abin zai ci gaba da cewa sai ce wa ajma'a salaful ummati wa a'immatuha ala anna rabba ta'ala ba'inun min makhluqatihi magabata daga cikin wannan al'umma da shugabannin ta a ilimi da addini sun hadu shine ijma'i sun hadu ba sabani duk magabatan baya ba a sami wani daga cikinsu da ya saba akan cewa Allah daban halittarsa daban ba in an ce magabata fa ana nufin duk sahabbai babu wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya taba fadin cewa Allah yana nan da zatinsa a ko'ina babu wani tabi'i da ya fadi wannan maganar cewa Allah yana nan a ko'ina da zatinsa a cakuɗe muke da shi a cakuɗe yake da mu a wannan duniyar wannan babu wanda ya taɓa faɗin wannan magana duk malaman duniya na faɗi wannan ina nufin kar a cire kowa wanda suke na can baya da daddu wanda suke sun cancanci a ce musu malamai to su ake magana ba wanda suka zo daga baya bayan abubuwa sun cakuɗe ba mun fahimci wannan yawwa babu wani daga cikin sahabbai babu wani daga cikin tabi'ai da ya faɗi cewa Allah shine wannan duniyar da muke gani da zatinsa ya cakuɗa da mu yana nan a ko'ina da zati wannan babu malamai sun ruwaito maganganu daga sahabban nan haka nan daga tabi'ai a cikin littattafai idan ka ɗauki misali akwai littattafai musamman littattafan tafsiri in ka ɗauki tafsirin al-imam ibn jarir al-tabari yana daga cikin tafsirai manya da ya kawo maganganu na sahabbai da tabi'ai da suke fassara ayoyin al-qur'ani ya kawo ayoyi na al-qur'ani yadda suke ya kuma fassara su a cikin wannan tafsirin nasa babu wani sahabi guda ɗaya da aka ruwaito daga gare shi wata magana da za ta nuna cewa Allah maɗaukaki da zatinsa ko yana cikin duniyan nan ko za a iya samunsa da zatinsa a ko'ina babu wanda ya faɗi wannan duk cikin tafsirin da suka zo gabanin tabari ma kamar tafsirin Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'ani shi ma yana da tafsirinsa da ya ruwaito mafi yawa riwayoyi ne daga Qatada duk ya faɗi waɗannan hadisai ko riwayoyi da ya fassara ayoyin alkur'ani daban-daban amma babu wani sahabi ko tabi'i da aka samu ya faɗi cewa duniyan nan da muke gani ko ɗan adam Allah zai zama tare da shi da zatinsa a wani wuri shi ne ma'anar ba'inun min makhluqatihi ba'in ismu fa'il ne ismu fa'il daga me bana yabunu baunan mun fahimci wannan an ce bana ma'ana ya bayyana ya fita ya zama daban an gan shi daban yake wannan ma daban yake shine ma'anan bana abinda ya bayyana ya fito uru-uru wannan a ganshi daban a bambance shi daga wani to Allah subhanahu wata'ala ba'inun min khalqihi daban yake da halittarsa shine ma'anan ba'inu ina so ku gane nan gun da kyau in an ce ba'inun ana nufin mene Allah daban yake kuma nesa yake da halittarsa ta bangaren zati da zatinsa fa amma ta bangaren kusanci na sanin me muke yi to yafi kowa sanin kansa in magana sani ne wani hannu aqrabu ilayhi min hablil warid wannan da maganar ilimi ce da sanin me ake yi kamar yadda zamu zo kuma mu ji tafsirin a malamai me suka fasara wannan shin nan sanin Allah ake nufi ko sanin mala'iku zamu zo mu ji amma azin daban da yake makarrarawa anan shine Allah subhanahu wata'ala daban yake ba shine wannan duniyar ba shine wannan halittar ba kuma su wannan halittar mu kenan ba mu ne shi ba zatin sa daban zatin mu daban bai cakuɗa da mu ba bamu cakuɗa da shi ba mun gane wannan shine ma'anar ba'inu wannan asali ne dole kowa ya fahimci wannan ya gane shi ba wata rana da aka taba samu Allah subhanahu wata'ala ya zama cewa ya cakuɗa da wannan duniya hatta maganar nuzuli hadithin nuzuli da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa Allah yana saukowa gurgudan sama ta daya yana tambayar ina mai roko ya roka ina mai kaza ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam iya abin da ya ambata mana kenan da ya ambata mana bai mana zancen kaifiya ba shi yasa malamai kullun suke bamu labarin cewa amma ga in kana magana akan sunayen Allah da sifofin Allah to akwai wata ka'ida ta imamu na maliku wanda ya kamata ka lura da ita lokacin da wani mutum ya tambaye shi yace akramaka Allahu kace Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshi to yaya ya daidaita ya kun san wannan zancen an tambaye Imam Malik kace Allah ya daidaita a sama akan al'arshi to yaya ya daidaita wa aka tambaya Imam Malik sai ransa ya baci har gumi yake to masa yake cewa ai al-istiwa'u ma'lum a wata riwaya ghairu majhul in an ce lafazin istiwa'i ai ba wani abu ne da ba a san shi ba sanannen abu ne wal kayfu majhul yadda Allah din ya daidaita akan al-arshi wani abu ne da ba a sani ba wal imanu bihi wajib imani da shi kuma wajibi ne was-su'alu anhu bid'a tambaya kuma akan ya Allah yake a sama bid'a ne Imam Maliki ce mu ba mu taba jin wani ya tambaya akan wannan ba ba romu sai ce kai mai wannan tambaya ina ganin kai dan bid'a ne ku tashe shi ku kore shi daga nan haka Imam Maliki dan haka wannan magana ba ta cikin abin da ake ma tambayar ta Allah ya faɗa Qur'ani faɗi kuma ka rufe bakinka kai shiru iya nan zaka faɗa iya abin da ya faɗa ba ƙarin bayani ba sharhi ba cewa ina ganin kaza saboda dama kai baka da wani gani dangane da Allah in maganar zatin sa ne iya halittar kwakwalwarka halitta ce da aka halicce ta da iya abin da zata iya fahimta ba komai zata iya dauka ba abin da yafi karfinta daga cikin abubuwan da suka fi karfinta shine sanin ya Allah yake shi ya san yadda kake saboda shi ya halicce ka kai baka halicce shi ba don haka baka sanya yake ba sai dai shi ya baka labarin iya abin da ya gaya maka dangane da kansa ina fata kun gane wannan don haka abin da ya kamata ka dauka kenan Allah subhanahu wataala duk abin da ya sufanta kansa da shi ka gaskata karka karyata karka ce kuma ya Allah wannan maganar ai bata dace da kai ba bari mu gyara maka wannan lafazin ba haka ya kamata ka ce ba mun san dai ba mai fadin wannan amma duk mai gyara ayoyin Allah ya musu ta'wili in Allah ya ce yana da hannu suka ce ayoyi za a ce Allah yana da hannu kamar dan adam to wannan kamar dan adam din kai ne ka kawo ta shi bai faɗi haka ba kuma mu ji wannan abin don mutum da yayi amfani da hankalinsa shine sai kwatanta Allah din da wani sai ce to tunda Allah din kamar haka yake bari mu kore shi yana kokarin ya korewa Allah kamanceceniya da bayi to amma bai yi hakan ba sai da ya kamanta Allah din da bayin sai ce ai ko ba zai yi ba kun gano wannan shi yasa malamai suke cewa duk mutumin da yayi nafi yayi ta'tili to kafin ta'tilin nan nasa sai da yayi tashbihi ko فكل معطل مشبه اي سيدا سكاي تشبيهن sannan suka yi ta'atili ma'ana sai da suka sawwara a kansu cewa a in aka ce hannu to ai kuma ya zama kamar mutum kenan sannan sai sai to kuma Allah ai ba mutum bane to don haka wannan magana ba haka take ba dama tun farko da abin da zaka ce Allah ya ce mana a Qur'ani ya ce yana da hannu qala lima qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kamar da Allah mai fadi yace wa shaydan Iblis me yasa ko menene ya hana ka kayi sujada ga abin da na halitta da hannaye na biyu kaga nan ya fadi hannaye ko guda biyu to sai ka tsaya iya nan ka ce Allah yana da hannu biyu a ina muka yadda da wannan a Qur'ani to amma ba a ce ka sawwaro ka tunani akan ka ka ce irin dan adam ba don Allah ba dan adam bane amma yaya nasa suke ba mu sani ba amma tunda ya faɗa a Qur'ani shi yafi kowa sanin kansa to kar mu ce ya Allah ƙarya kake dama bai kamata mutum ya faɗi duk wanda ya faɗi wannan ai kun ga yayi babban ya fita daga addinin musulunci mutum ya ce ya Allah ƙarya kake amma masu canza wannan kalmomin Allah ya faɗi magana mutum ya ce a'a ba haka bane ko da bai ce ya ƙaryata Allah ba a aikata haka ya aikata don haka mutum ya kiyaye Allah ya faɗi abu ya ce ba haka bane magana tawili daban ma'ana tawili da mutane suke faɗa ana cewa tawili tafsiri ne asalin sa amma sai ka wasu suna amfani da wannan a cire abu wannan wanda suke cewa Allah ya ce kaza ne su ce ba haka kaza ne su wannan sunan sa tahrifi ba tawili bane tawili shine ka fassara abu fassara shine tawili yawa in ko tawili ne to ka fassara abu da yadda dalalar alfaz da ma'anarsa take nunawa ko yadda Allah ya fassara a wuri subhanahu wata'ala ko kuma yadda manzansa sallallahu alaihi wasallama wanda yafi kowa sanin sa ya fassara Allah sa an fahimta don haka sai yake cewa Yusufu shi Allah mu koma littafin ana wasafta shi bima wasafa bihi al-shahid ana wasafta shi da abin da ya shiffanta kansa da shi وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كما انا صفنت الله ني ده ابين ده النبي صلى الله عليه وسلم صفنت شي دي من غير تحريف كوني با تاره ده جلكتا ا تنزا معانر كو كلمر ده الله سبحانه وتعالى امفاني ده ايتا ا cikin alqur'ani ba kar a ce a nan Allah abu kaza yake nufi ba abu kaza yake nufi ba sai idan dalili ne a wani wurin ya fassara wannan sai ka fassara kamar da Allah ya fassara ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wala ta'tili haka nan banda ta'tili ta'tili daga attala yu'tilu ta'til ta'til shine ka wofintar da abu ka ki aiki da shi kamar da Allah mulki ke cewa bi'irin mu'attala bi'ir rijiya mu'attala da aka yi watsi da ita ba a diban ruwanta an rabu da ita ta lalace shine bi'ir mu'attala ta'atilin siffofin Allah ma'anarsa shine ka ki tabbatar da su Allah ya ce yana da sifa kaza ka ki ba ka dangana wa Allah wannan ba shine kai ta'atili domin me kawo fintar da siffofin baka dangana su ga Allah ba shi ko ya dangana ga kansa mun ji wannan biyu wa min ghairi takyifin haka nan kuma ba tare da fadin yanayin yadda suke ba su siffofin kada Allah madauki ya ce mana yana da ya daidaita akan al'arshi ka zo kai irin wannan tambaya da Imam Malik ya hana shi yasa kun ga Imam Malik yace wannan tambaya bid'a ce mutum ya zo ya ce to Allah ya yake a sama wannan mutum in yi haka yayi bid'a tambayar ku a ina Allah yake wannan daban take da cewa ya Allah yake domin tambayar a ina Allah yake ta zo mana a hadisi al-Imam Muslim ya ruwaito hadisin Muawiyah ibn al-Hakam wanda mun san shi da kissar mashhuriya na baiwa da ya mari bai wasa bayan ta kashe masa wata dabba ko ta yanka masa yazo yana nadama gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me zai yi na kafara sai ce a kira wannan baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira ta ana kira wannan baiwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta aina Allah wannan tambayar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya fara ta shi ya tambaye ta a ina Allah yake ya tambaye wannan baiwa sai ta ce fi sama'i ta ce yana sama wannan amsar kawai da ta bashi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce je ka ka yanta ta mumina ce ita ashe sanin Allah yana sama imani ne wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka a gaban sa aka wannan shi ya tambayar ma kaga wannan baka shigo wannan ka zo ka ce a to kaza da kaza wasu fa ku duba saboda tsananin kokarin su su ne san su ƙaryata wannan magana cewa Allah yana sama wasu suka ƙaryata hadisin ma hadisi cikin sahih muslim sai su duk wanda zai ce musu Allah yana wani wuri yayi masa bigile to ƙarya ne to kai lafazin bigilen aina ka samu shi shine nan anan rigimar take lafazin bigile annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce aina me ma'anan aina a ina Allah yake ta shefi sama'i kuma ya tabbatar da imanin ta saboda wannan don haka ba a tambayar kaifa amma aina ana iya tambaya me ma'anan kaifa kuwa kaifa shine in Allah ya ce yana da hannu a Qur'ani kamar yadda ya faɗa manzansa sallallahu alaihi wasallam ma ya faɗa mutum ya ce to yaya hannun Allah yake to wannan bid'a ce karka ce Allah ya ce yana da ido to ya idan Allah yake Allah ya ce kaza ka ce to yaya Allah yake wata rana zamanin ɗaya daga cikin tabi'an tabi'ai malam Abdullahi ibn Mubarak mun san Abdullahi ibn Mubarak muna jin sunansa ko tabi'ai za a ce wani mutumin ya zo ya tambaye shi da yana magana akan hadithin nuzul sai ce wannan hadithin da kuke karanto mana cewa Allah zai sauko zuwa sama ta duniya yana tambayar ina mai neman gafara a gafarta masa ina mai neman kaza a bashi kaifa yanzilu shi Allah ya zai sauko sai Ibn al-Mubarak yace ya tambayi mutumin yace kaifa huwa yaya Allah yake sai ce ban sani ba sai ce to ni ba ban sani da zai sauko kuga amsa daga malamai da ba ku tsakai tunda kai tunda sanin da muka yi wa Allah sanin me sanin da mu muka yi wa Allah wani irin sanin ne sanin da muka yi wa Allah nake tambaye mu wani iri ne sani ne irin namu misali na san malam Adamu gashi na gan shi da a zaune da hularsa da komai irin wannan sanin ne ba irinsa ba wani iri ne sani ne na wanda shi ya zaɓo abinda yake so ya gaya mana a kansa sai ya gaya mana ta hanyar manzanni ya aiko mala'ika da littafi ya gaya mana Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm a ina muka san Allah baya bacci baya gingidi a Qur'ani haka ba mu ne muka yi kiyasin cewa Allah ya kamata a ce baya bacci ba a ce ba mu labari la ta'khudhuhu sinatun wala nawm to irin wannan labaran irin su ne cewa yana sama din da haka tunda ya faɗa sai mu yadda amma shi da abin da nake nufi dama sanin mu ga Allah sani ne na siffofi da aka gina su akan labaran da shi ya bamu ba sani ne na zati ba don haka lafazin kaifa baya tasowa ma'anan kaifa yaya ka tambayi yanayin yaya zatin Allah yake yana tasowa ne in ka san zatin to tunda bamu san zati ba dama mu siffofi muka sani iya abin da ya bamu labari na siffofin ma to sai mu tsaya duk abin da ya bamu labari yace kaza ne shi ko yaya yake ma'ana yana da sifa kaza to sai mu faɗi iya sifar sai ba za mu ce yaya wannan sifar take a zatinsa ba insha Allah kun fahimci wannan don haka dai maganan nan tana da alaka ne da kawai kai bawan Allah kai imani da Allah a yadda Allah yake nufi kamar da al-Imam Shafi'i yake faɗi mun yi imani da Allah a yadda Allah din yake nufi kuma a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi shikenan ka faɗi al-Qur'ani ka faɗi hadisai babu kuskure a Qur'ani abin da ya inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kuskure daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya bar shi a kai babu duk abin da muka gani yanzu a hadisan nan to ba zancen ka ce annabi yayi kuskure anan ba a cewa annabi yayi kuskure domin Allah madaukaki ba zai bar shi akan kuskure ya bar mu shi mai tayin addini kuma kuskure bane mun gane wannan ko don haka duk abin da yake cikin alqur'ani gaskiya ne ka yadda da shi ka zauna lafiya karka kutsa hankalinka kai wane ne yaushe aka halice ka ina kwakwalwarka da zaka iya hukuncin Allah zai kaza Allah ba zai kaza ba ka tsaya iya labarin da ya baka Allah maduke taimake mu wala tamthilin haka nan kuma banda misaltawa karka misalta siffar Allah kace siffar Allah irin ta wane ce, ko da an samu daidaituwa wajen suna, sunan siffar Allah ko wani suna daga cikin siffofin Allah a ce yayi daidai da irin sunan wani abu da muke siffantuwa da shi, to kada mu ce na Allah din irin namu ne, na Allah daban, namu daban. Kun gane abin da ke nufi? Shi yasa dama abin da ke sa mutum haka yaji kamar wai tsika jikinsa za ta tashi an faɗi wani abu shine me? Wannan tunanin da ke yawo a kanka na tashbihi, na kokarin ka kamanta Allah da wani, domin in baka kokarin wannan abun ba, ba ruwanka da wannan. Allah ne ya faɗa, faɗi abin da ya faɗa ka gaskata, shikenan ka rufe bakinka, kar ka kawo wannan kamanceceniya tsakanin Allah subhanahu wataala da bayinsa kawai saboda sunan ya daidaita. Sunan me? Sunan sifar. Yanzu misali maganar hannu, Allah ya ce yana da yadi, yayi amfani da yadi. Yadi menene? Hannu ake nufi. To amma ai yadin komai ya danganci zatinsa ne, ai ko? Yanzu misali ai mun sha bada wannan misali, ana labarin kowanne abu da hannunsa, duk abu mutum yana da hannu. Hannun mutum shine me? Wannan hannayen guda biyu, ɗaya hagu ɗaya dama, haka ne? Akwai kuma keke yana da hannu da zaka su dora ka rike, misali kana tukawa, babur da nasa, dabbobi suna da nasu. Kaga saboda sunan hannun mun hadu akan hannu, wannan hannu ne, wannan kun mu ce ido ne, hannu ne da ya dace da zatinsa, da ya dace da girman sa, da ya dace da wato rashin naƙasarsa. Mu kuma idan mu da hannun mu irin wanda ya dace da naƙasar mu ne a matsayin mu na dan adam, irin wanda ya dace ne da rashin kamalar mu, mu muna buƙatar sa. Allah baya buƙatar komai. Mun fahimci wannan abu? Don haka Allah zatinsa daban, mu ma zatin mu daban. Don haka hakan nan, tunda haka yake, to siffofinsa daban, siffofin mu ma mu daban. Insha Allah kun gane wannan, ba rikici. To a haka in ka shiga wannan babin na babin tauhidin asma'i wa sifat da wannan fahimtar mai kyau, za ka ga ba za ka samu rikici ba. Ba za ka zo ka ce wani tsika jikinka ta tashi an ce Allah yana da kaza ba. Ai baka san Allah ba, balanta naka san nasa irin ya yake. Kawai ya faɗa yana da kaza, to ka ce eh, tunda shi ya faɗa. Wallahi da bai faɗa ba, ba za mu faɗa ba. Ai ba mu gan shi ba, balanta na mu ce mun hango yana da kaza, yana da kaza. Tunda ba mu gan shi ba, iya labarin da ya bamu akan sa za mu tsaya. To sannan yake cewa Yusufu bi sifatil kamal, ana siffanta shi da siffofin kamala, duna sifatin naqsi, banda siffofin tawaya. Duk abin da yake tawaya ne, naqasa ce, to ba a siffanta Allah da naqasa. Mun gane? Wa yu'lamu, kuma ana sani, annahu laysa kamithlihi shay'un, cewa babu abin da ya kama da shi, fi sifatihi al kamal, fi sifatil kamali, a siffofin sa na kamala, babu wanda ya kama da shi a siffofinsa na kamala. Kun ga dan adam akwai abin da yake kamala ne a gunsa, akwai abin da kuma in dangane da Allah ne wannan naqasu ne. Yanzu misali haihuwa, a gun dan adam kamala ce, in aka ce ga wani bai haihu ba, ba shi da ɗa, sai a ga naqasu ne, sai a ce a fara neman magani, haka ne? Amma kun ga wannan kamala ce dangane da dan adam, amma dangane da Allah fa ba kamala ba ce, na ƙasu ne ka ce Allah yana da ɗa. Sama za ta kece, za ta girgiza, ƙasa za ta ruguje, ita ma duwatsu duk su faɗo su ruguje, saboda an ce Allah yana da ɗa. Kaga saboda me? Na ƙasa ce aka dangana wa Allah, an dangana masa buƙata. Ɗan adam shi ne mai buƙata, yana buƙatar mai taimako, yana buƙatar mai taya shi aikin gona, yana buƙatar mai kawo masa wani abu ya taya shi gudanar da rayuwa. Allah ko baya buƙatar kowa. Don haka akwai abin da ke kamala ce ga dan adam, amma kuma na ƙasu ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa to ta nan in ka gane wannan, sai ka bambance duk abin da yake kamala ce, to shi kadai ake dangana wa Allah. Duk abin da yake na ƙasu ne, to ba a dangana wa Allah. Ashe kenan abin da ya dangana wa kansa, to kamala ce. Bangaren kamala za mu dangana masa, ba za mu dangana masa na ƙasu ba, domin shi babu na ƙasa a gunsa, mu ne masu na ƙasa. Allah ya sa an fahimta. To sai yake cewa har yanzu, كما قال تعالى كما قال الله تعالى كما ان الله ملكي كي تشوا قل هو الله احد كشي شيني الله شي كدي الله الصمد Allah wanda yake shine As-Samadu gashi zai zo ya kawo mana fasarorin sa bayan wannan lam yalid bai haifa ba wa lam yulad ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wani ahad mutum daya wanda yake kufi ne ga Allah abokin kama wanda za a ce masa kini ne na Allah kini ma'ana wanda yake kama da shi dan haka Allah ba shi da uwa ba da sannan kuma ba shi da me ba shi da dangi a ce wa ko kani ba shi da shi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake zatin sa daban zatin mu daban in muna zancen haihuwa zancen menene wannan namu ne tana kasa da muke bukata shi yasa kun ga ko aljanna ba haihuwa ba mai haihuwa aljanna ba haila ba komai sai jin dadi kaga mace a ce mata ba haila ai kaga ni'ima ce shi yasa jarabawa shi Allah jarabe ta a duniyan nan da haka duk mai son kamala to ya bauta wa Allah ka bauta wa Allah Allah zai baka kamala nisbiyya nisbi irin taka da ta dace da kai Allah madauke ya samu dace to a yashi ne ke cewa bayan ya kawo wannan suratul ikhlas sai shi qala ibn abbas yana cewa as-samadu wannan riwayar ta hanyar isnadin Ali ibn Abi Talha ce mashhuri sahifa ce tafsiriya cikin ta yana cewa as-samadu al-alimu alladhi kamula fi ilmihi abinda ake nufi da as-samad dai daga cikin riwayoyin ne na taba ambata mana ko wannan kalma ta as-samad akwai riwayoyi kimanin 46 akan fassarar me ake nufi da as-samadu 46 iya wanda dai al-imam at-tabari ya kawo a cikin tafsirin sa dukan su in ka har hada su ka har hada su suna tabbatar da maganar kamala ne kamala musamman ta bangaren wadatuwa da rashin bukatuwa Allah madaukaki ya wadata baya bukatar komai baya bukatar kowa kowa yana bukata a gunsa shi baya bukata komai a gun kowa shine ma'anar as-samadu don haka baya ci baya sha kuma ilimin sa kammalalle ne shugabancin sa kammalalle ne kudurar sa kammalalle yace hikimar sa kammalalle yace komai nasa a kammale yake mun gane wannan to shine Abdullahi dan Abbas yake cewa as-samadu shine al-alimu alladhi kamula fi ilmihi shine masanin da ya cika a ilimin sa al-azimu alladhi kamula fi azamatihi shine mai girman da ya cika ya kammala a girman sa القدير الكامل في قدرته شيني مي ايكو واندا يكمل ا قدره ا ايكون ناسا duk abin da yake nasa ne to kammalalle ne Allah babu na kasa dangane da Allah subhanahu wataala babu wata sifa da zaka dangana wa Allah a ce tana da tawaya kaga ashe yanzu idan ka dauko dan adam yana da kudura ko ba shi da kudura dan adam yana da kudura yana da kudura akan tafiya yana da kudura akan cin abinci yana da kudura akan yaji yayi ilimi wannan kudurar sa ce gurgudan irin halittar sa Allah madaukaki yana da kudura to tasa kudurar kammalalliya ce wanda babu naqasu kudurar dan adam wata ran za a zo ta kasa saboda rashin lafiya ko ilimin dan adam fa shi ma haka yake wata ran zai zo a ce domin ilimi ne wanda huwa wanda yake masbuqun bi jahli sai da aka yi jahilci sannan aka same shi babu wani dan adam da ya zo duniyan nan ran da aka haife shi ya san komai ko innamal ilmu bitta'allumi ilimi ta hanyar ilimi koyan sa aka same shi don haka ilimi sai da mutum ya zama in dai mutum ne dan adam mutum to sai da ya zo bai san komai ba Allah madauki haka ya ga mana a cikin Qur'ani ya fito da ku daga cikin mahaifar iyayenku la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba shay'an ba wanda ya zo da ilimin sa a nan duniya ya koya to ilimin Allah fa ya'lamu ma kana wa ma yakun ko sannan me wa ma lam yakun law kana kayfa yakun ya san abin da ya kasance da can ya san abin da zai zo nan gaba ya kasance da abin da bai kasance din ba ma da ya kasance za a same shi a yaya zai zama duk Allah ya sani amma mu kun ga ba mu san komai sai abinda muka gani sai abinda muka sami ilimin sa ta wata hanya ashe ilimin Allah cikakke ne ilimin mu ko naqisi gashi kuma duk an kira shi ilimi to haka zaka dauki abu don haka ittifaqi a suna dan an ce muna da wani abu sai Allah ma ya siffanta kansa da wani suna na wannan abun to haka zaka dauka kamar yadda ilimin mu muna da ilimi Allah na da ilimi ilimin mu na kasashe ne da jahilci muke da shi sannan muka samu Allah ko ilimin sa kammalalle to haka hannu da Allah yace yana da hannu to hannun sa kammalalle namu mai na kasa mun ji wannan haka zaka dauki duk sufofin ba irin namu bane da fatan mun gane shi na san dama ba mu sanya da suke ba kuma babu na kasa a cikin su to mu ci gaba dai sai ce menene sai ce al-hakim al-kamil fi hikmati shine mai hikima wanda yake kammalalle a hikimar sa shine as-sayyid shugaba al-kamil fi su'dadihi wanda shine kammalalle a shugabancin sa su'da da siyada duk ma'anar su daya qala ibn mas'ud wa ghayruhu ibn mas'ud radiyallahu ta'ala an da shi da wannan sa shi ma suna cewa ma'anan as-samadu huwa alladhi la jawfa lahu shine wanda ba shi da filin ma da za a ciki holo kon da za a ciki a ci abinci ana bukata shine jawf ciki Allah ba shi da ciki inji Abdullahi dan Mas'ud mai ciki ai shike bukatar ya cika cikin da abinci mun gane wannan to Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da shi inji Abdullahi dan Mas'ud fa ba ni na faɗa ba wal ahadu alladhina la nadhira lahu Abdullahi ibn Mas'ud har yanzu yace Allah shine al ahad tilo shi kadai alladhi la nadhira lahu ba shi da abokin kama fasmuhu samad to ibn tamiya yake cewa dan haka sunan sa as-samadu yatadammanu ya kunshi ittisafahu bi sifatil kamal siffantuwarsa da siffofin kamala wa nafyan naqais anhu da kuma kore duk wata tawaya daga gare shi wasmuhu al-ahad sunan sa kuma al-ahad yatadammanu ittisafahu bi annahu la mithla lahu ya kunshi siffantuwarsa da cewa ba shi da abokin kama wanda za a ce kwatankwacin Allah ga yadda wani shi ma yake yadda Allah yake Allah ba shi da wannan Allah shi kadai ne ba mata ba da ba uba ba uwa duk abin da za a dangana irin wannan Allah ba shi da shi wa qad basatna al-kalama ala zalika kai mun bubbude magana da fadin ta mun shimfida ta tana can a wani wuri fi tafsiri hadhihi sura a tafsirin wannan sura din wa fi kauniha ta'dilu thuluthal qur'an da kuma kasancewarta ita wannan sura wacce suratul ikhlas surar qul huwallahu ahad cewa ta yi daidai da wato thuluthin alqur'ani falalar suratul qul huwallahu wannan sura ta qul huwallahu ahad darajarta ta kai thuluthin alqur'ani ka kasa alqur'ani kashi uku to qul huwallahu ta dauki kashi daya saboda ita ba rabon kowa a ciki ba labarin kowa ba sifar kowa sai zancen Allah shi kadai shi yasa ake ce mata suratul ikhlas ba a bada labarin kowa ma balantana a ce wani ya faɗi kaza yayi gaskiya ya ko yayi ƙarya babu duk maganar Allah ce kawai a ciki ba haƙƙin kowa a ciki sai haƙƙin Allah sannan kuma dama in mun lura alqur'ani me yake tafiya da shi da tauhidi ne ko da shari'a da labarai na sakamakon me zai gudana to kaga wannan ta kunshi tauhidin shi yasa kun ga kenan in an ce mata thuluthul qur'an kamar an raba abubuwan da suke cikin alqur'ani guda uku wato tauhidi na ɗaya daga ciki to ita duk tauhidi ce shine ma'anar abin da ake nuna da ta'dilu thuluthul qur'an to wani bangare ne to malam ibnu shime abin da ke ishara zuwa gare shi anan shine yana da littafi da ya rubuta yana nan ina da shi ya kai shafi wajen 300 gaba ɗayan sa fassarar wannan suratul qul huwallahu ne gaba daya ba abin da ke ciki sai tafsirin qul huwallahu shafi 300 da wani abu a wani bugun kuma bai kai wannan shafukan ba haka sunansa kenan tafsiri suratul ikhlas wa annaha ta'dilu thuluthal qur'an akan sai ta magana to a ciki ya dauko duk wannan riwayoyin da nake ambata man cewa al-imamu at-tabari ya kawo a cikin tafsirin sa na ma'anonin me ake nufi da as-samadu duka ya ka kawo da yawa kuma ya kulkule a ƙarshe cewa suna koma zuwa ga ma'ana biyu suna kuma tattara da su sake dawa zuwa ga ma'ana daya cewa Allah subhanahu wataala abin da ake nufi shine baya buƙatar komai a gun kowa kowa ko da kowa suna buƙatar komai a gurin sa shine as-samadu to wannan maganar kenan to nan sai ke cewa mu je kasa gurin malam Sale Ali Sheikh da dai lokacin ba zai ishe mu yayi zance mai tsawo akwai wata wani mai fa'ida a ciki sosai dai mu karanta yana cewa hadha raddun ala ihtijaji ahli al-ittihadi fi ayati al-ma'iyyah kusan shi littafin Ibn Taymiyyah kana karantawa kana buƙatar irin wannan bayani cewa saboda yadda ya saba maganar sa yana cikin wannan zancen sai ya fita sai koma wannan ku ga dai ana maganar raddi ne akan masu cewa komai Allah ne to kuma yau gashi mun shigo maganar sifofi kuma wani sai ya ce to me ya dawo da mu nan gefen asalin abin da ya kawo mu nan gefen ai yana magana ne akan waɗancan mutane suna amfani da lafuzan da suka go a cikin alqur'ani wa huwa ma'akum aynama kuntum sai su ce ah to ba gashi nan ba ai Allah ne ya ce wa huwa ma'akum aynama kuntum ai yana tare da ku a ko ina don haka sai su ce kenan Allah yana ko ina da zatin sa shine sai ya tsaya ya musu bayani ai wannan ko ina din ba a nufi da zatin sa ana nufin da me da ilimin sa ba kuma tawili bane tafsiri ne bil lazim dole ne a fassara haka saboda wasu ayoyin sun tabbatar mana Allah yana sama da zatin sa Qur'ani kuma babu tufka da walwala a cikin sa mun gane wannan shi yasa a wannan ayoyin da ya fadi wa huwa ma'akum aina makuntum ya bude su da maganar ilimi ya rufe da maganar ilimi kuma duk sahabbai a duniya ba wanda ya ce abinda ake nufi da wannan ayoyin shine Allah yana cikin wannan duniya mun cakuɗe da shi babu wanda ya fadi wannan magana mun gane wannan don haka ashe in dai muna so mu dauki fassara mai kyau to mu dauki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu dauki ta sahabbai kar mu dauki ta wasu malaman baya da suke son bayan an rukuɗa nuda su an rikita musuluncin da waɗannan abubuwa sabon abubuwan da suka zo daga falsafa daga addinin mutanen India an cuso shi cikin musulunci mutane sun rude har wani zai da awar shi ma Allah ne bayan wannan abun azo ana shiga Qur'ani ana neman wannan abun dalili a ce wannan ayoyin suna nufin haka dole ne mu koma fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu koma fassarar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin kuwa su sun ji wannan ayoyin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana musu me ake nufi da waɗannan ayoyi mun fahimci abu Allah mu dake samu dace to shine nan Ibn Taymiyyah malam Sale Ali Sheikh shi wa hadha raddun ala ihtijaji ahli al-ittihad wannan dama gefen martani ne da Ibn Taymiyyah yake mayarwa ga masu wato kafa hujja da su masu ittihadi aqidar cewa komai Allah ne suke kafawa fi ayatul ma'iyya dangane da ayar ma'iyya kun san yanzu an ce lafazin ma'iyya me ake nufi me ma'anar ma'iyya ne kasancewar a ce Allah yana tare da bayinsa wa huwa ma'akum me ma'anar ma'akum yana tare da ku ai alqur'ani ya faɗa ko to shine ake cewa sifatul ma'iyya siffar ma'iyya siffar ma'iyya ta Allah iri biyu ce ma'iyya amma yana tare da bayinsa da iliminsa da sanin sa kamar da muka yi magana ma'iyya khassa kuma yana tare da wasu daga cikin bayin sa kamar da yake cewa inni ma'akum asma'u wa ara yake ga annabi Musa da Harun kaga yana tare da su bai sai yana tare da Fir'auna ba wannan mun yi shi a mako da ya gabata ma'ana yana taimakon sa yana karfafa sa da shi da annabi Harun to wannan shine ma'iyya kafa dalilin da su waɗannan masu cewa komai Allah ne suka yi da wannan ayar wa huwa ma'akum aynama kuntum ala anna Allah jalla wa ala yahullu fi khalqihi da suke cewa wai wannan ayar ta nuna kenan Allah yana fadawa cikin halittarsa ma'ana yana shiga cikin halittarsa aw ba'dhi khalqihi ko wasu daga cikin halittarsa li'annahu kama zakarna lakum al-ittihad wal-hulul naw'ani domin ko kamar da muka ambata muku a baya a cikin ta'liq inda malam Salih al-Shiga ya ambata mana cewa da ittihadi da hululi nau'i biyu ne akwai am akwai khas ko gashi ne ce am wa khas yace wa hadha min jumlatil adillati allati istadallu biha wannan kuma suna daga cikin ko jumla ne a dunkule daga cikin dalilan da wato su waɗannan mutane suka yi hujja da su wa zahara laka fil bahthi ya bayyana gare ka cikin binciken da muka yi a baya anna hadha laysa bi dalil cewa wannan ba dalili bane su kafa dalili da ma huwa ma'akum aina ma kuntum su ce ashe kenan eh da gaske ne Allah ma yana nan ko ina da zatin sa yace wannan ba dalili bane bal huwa diddu ma qalu kai ayan nan kishiyar ma abin da suke so su tabbatar din ne Allah sa kuna gane wannan nan can yace wahum jahalatun su da ma fa jahilai ne aslan tun asali ma kwata-kwata jahilai ne jahilai da qur'ani jahilai ga tafsirin alqur'ani jahilai ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma jahilai ga tafsirin da kuma sharhin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa yastadillu ma'ana
wa hum jahalatun aslan kaifa yastadilu, su jahili ne kaifa ya za su iya sanin yadda za su yi istidlali, wanda yake jahili ta zai istidlali, me ma'ana istidlali, kafa hujja, ka dauki abu ya zama maka dalili, in baka da ilimi baka iya kafa dalili ba, dalili wanda ya san shi ne ya iya amfani da shi ya masa amfani. Al-Qur'ani ba yadda za a yi ya taimakawa wata bid'a, duk al-Qur'ani, duk ayatul Qur'ani ba ta taimakawa wata bid'a. Shi yasa wannan kaida mun shafa ɗanta ko Malam Ibn Taymiyyah yana cewa duk wata bid'a a duniya ba yadda za a yi al-Qur'ani ya mata amfani. Duk inda mutum ya dauko al-Qur'ani ya kafa hujja da shi a matsayin ya taimakawa bid'a sa, sai kaga a cikin wannan ayar ko in hadisi ne hadisin, sai ka samu cewa wannan hadithin akwai inda yake walware masa abin da yake kokarin ya tabbatar. To mu ci gaba da dan mu kare, lokaci ya zo, yace lakin ahlul batil, amma su ma'abuta bin ƙarya, yabhasuna an shubhatin, su kullun da'iman suna binciken shubha ne. Me shubha? Abin da ya kama da dalili amma ba dalili ba. Yawwa, yabhasuna an shubhatin liyatamassaku biha, dan su riko da ita. Sai ka tsaye hadhihi qa'ida, ina ga maka wannan qa'ida ce, ka rike ta, karka wasa da ita. Duk masu bin bid'o'i shubha suke rike da ita ba dalili ba, ah gashi ai an ce kaza an ce kaza, amma da a ce kawo tafsirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan, ba su da shi. Mun gane wannan shubha ce, wani abu ne da ya kama da abin da suke so amma ba shine abin da suke so din ba. Yau sai ce li anna Allah jalla wa ala wasafahum bi qawli, Allah madaukaki dama ya siffanta su da fadin sa da yake cewa fa ammal ladina fi qulubihim zayghu fayattabi'una ma tashabaha minhu, dan me ibtigha' alfitnati wa ibtigha' ta'wili, ay ya ga mana huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnati wa ibtigha' ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wal rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. To wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala shine kun ga yana cewa shine wanda ya saukar maka da littafi, littafin nan minhu wani bangare na cikin sa ayatun muhkamatun, ayoyi ne waɗanda hukuncin su da ma'anonin su da bayyana suke kuru-kuru, shine ma'ana muhkamat, ayar da take maganar abin da ake so ka fahimta a ciki a bayyane yake ba rikici, sannan kuma hukunce-hukuncen ba rikici a bayyane suke. Wa ukhar, wasu ayoyin kuma mutashabihat, haka suke, sun yi kama da juna ta yadda suna rikitarwa, ba za ka iya gane ma'anar su sosai ba, amma fa ba kowa da kowa ba. Wannan istibahi ne nisbi, kullum mun sha bayani akan wannan ko istibahi ne wannan iri nisbi, in an ce nisbi ana nufin relative istibahi, ma'ana kasancewar sun rikitar da wani ba lalle su rikitar da kowa da kowa ba, shine abin da ake nufi, suna rikitar da wasu wanda ba masu ilimi ba amma ba sa rikitar da masu ilimi, da fatan kun gane nan. Yawwa, to shine yake nufi hunna wa ukhra mutashabihat, sai ce fa ammal ladina fi qulubihim zayghun, amma wanda yake a zukatansu akwai karkata, fayattabi'una ma tashabaha bi, ba za su bi wannan ayoyin wanda suke kuru-kuru ba, sai su rika kama-kame su bi wancan, inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu, sai a ce ato gashi nan wali anan, abin nan imami ake nufi, kuma ali ake nufi radiyallahu ta'ala anhu, wannan duk shi ake ce mashubuha. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, to ai kun gani Allah ce ma'akum, yana tare da ku. To sauran inda yace mana yana sama, me yasa ba za a dauki wannan a matsayin muhkam ba, wannan mustabih ne, mun gane wannan. Yau ma'ana yana tare da mu ta bangaren me da ilimin sa, amma da zatin sa baya tare da mu, ba a cakuɗe yake da mu ba, mun gane wannan. To shine abin da yake nufi da wannan tashabuhi, fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu, sai su rika bin abinda yayi kama da juna din a cikin sa, ibtiga alfitnati, kun ga haka kira su dan neman fitina, wa ibtiga ta'wili, da kuma neman fassarar sa. To har zuwa karshen ayat dai yace wazayhu mawjudun awwalan, ba mawjudan bane, mawjudun awwalan, karkatar sai da aka same ta farko, thumma ya'ti ittiba'ul mutashabih, sannan aka sami bin istibaba to mutashabihi din. Me mana yake nufi anan? sai da suka karkace sai Allah ya ƙara karkatar da su sai ya zama suna bin mutashabihi ba sa bin muhkami suna bin abinda ma'anarsa ba ƙuru-ƙuru take ba yana daukar wata ma'ana suka bar abinda yake shine ya kamata su dauka na daga cikin ma'anonin alqur'ani to ina ga saboda lokaci dole mu tsaya anan mu sake dawowa daga baya darasin mu na gaba ma sake daukowa yadda za a fahimci abin insha Allah yadda ya kamata inda yake cewa wazaygu nan zamu tashi ko yawa wazaygu mawjudun awwalan thumma ya'ti ittiba'u almutashabihi walidhalika fa innal mutashabih fil qur'an la yuhdithu zaygan bayanin sai wannan yana da buƙatar ƙarin bayani don haka sai mu bashi zuwa darasi na gaba bi idnillahi ta'ala Allah madauki ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah subhanahu ta'ala kuma ya ƙara tabbatar da mu da'iman wa abadan wannan addu'a da muke ta yi ya Allah muna roƙonka ka karɓa ka tabbatar da mu akan hanyar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar da za a bude Qur'ani a ganta hanyar da za a bude hadisan annabi a ganta Allah ka sa ita ce abinda zamu rasu a kansa mu haɗu da kai kuma mu samu rahmarka wanda kuma suka karkace daga wannan hanya muna roƙon Allah saboda tausayi Allah ya tausaya musu ya dawo da su kan hanya ya zama sun samu rahmar Allah karkashin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk